وأفريقيا.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga birnin kwannin jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da 25. Ana iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, kuna iya kama mu a waɗansu gidajen radio ka masu zaman kanunsu da suka hada da amfani sarauniya fara Nomad da Lord Daniya FM da ke birnin Kwanni, sai tashar mu ta biyo Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana ana iya kama mu a Alpha Radio a birnin Kumasi. Masu sauraron mu, Haruna Bamman Bakwa ne ya kullo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin Kwannin jamhuriyar Niger tare da taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikata dama kasar Amurka ciki har da babbar hedkwatar mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin da za mu gabatar muku a daidai wannan lokaci, za ku ji cewa ana ci gaba da samun ra'ayoyi daban-daban game da yadda zaben kasar Amurka gudana. Jamhuriyar ta Niger kuwa, kungiyoyin kare haƙƙin demokradiyya ne ke ci gaba da yin fashin baki game da zaben shugaban ƙasar da zai wakana a watan Desamba idan Allah ya kai mu. Har ila yau dai a jamhuriyar ta Niger, malaman jami'o'in ƙasar ne ke gudanar da taron suna shekara-shekara. Akwai shirin Kowa ya bar gida da sharhin jaridun jamhuriyar Niger, sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma duka wannan zai zo muku ne bayan ko sauraron labarin duniya daga Washington DC.
To, assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yawan masu dauke da cutar COVID-19 a Amurka yanzu ya zarce miliyan 10 bisa ga alƙaluman jami'ar Johns Hopkins, yayin da ƙasar ke fama da yaduwar annobar da ta game duniya fiye da yadda ta taba gani a baya. Cikin makon da ya gabata, Amurka ta yi ta samun ƙarin masu dauke da cutar wajen sama da 100,000 kulle yomin, wanda ya rubanya adadin da ta yi ta samu kulle yomin a watan da ya gabata. Yanzu mutane kimanin 900 ne ke mutuwa a Amurka sanadiyar cutar kulle yomin. Jihohin yankin tsakiyar yammacin ƙasar sun fi fama ta yadda ake ta kwantar da mutane a asibiti fiye da yadda aka yi a baya. A halin da ake ciki, kamfanin harhaɗa magungunan nan na Pfizer ya ce gwajin baya-bayan nan na rigakafin COVID-19 da ya ƙirƙiro ya nuna yana da ingancin sama da kashi 90%, wanda hakan ya zarce abin da aka zata a baya, wanda hakan kuma ya zama wani labari mai kyau kan yakin da ake yi da cutar corona. Chairman din kamfanin na Pfizer, Albert Bullen, tare da kamfanin da ke taimaka ma Pfizer, BioNTech, suka yi wannan shelar jiya Litini game da mataki na uku, wanda shine na wajejen ƙarshe na binciken da suke yi kan wannan rigakafin nasu. Bayanin nasu na cewa binciken da aka yi ya nuna cewa rigakafin na da ingancin fiye da kashi 90% wajen kare waɗanda suka sha, muddin ba su ɗauke da cutar tun farko. Babban ƙwararre kan cututtuka masu yaɗo a Amurka, Dr. Anthony Fauci, ya faɗi a wata hira da manema labarai jiya Litini cewa wannan sakamakon a tabakinsa abin mamaki ne. Hukumomi a jihar Kassala ta ƙasar Sudan sun rufe kan iyakarsu da ƙasar Habasha saboda ƙaruwar zaman ɗarɗar a yankin Tigray na ƙasar ta Habasha cikin 'yan kwanakin da suka gabata. Muƙaddashin gwamnan jihar ta Kassala, Fasal Rahman Al-Amin, ya ce kan iyakar zai ci gaba da kasancewa a rufe har sai lokacin da ƙura ta lafa a yankin Tigray na ƙasar ta Habasha, wadda ba ta da nisa sosai daga jihar Kassala. Ranar Juma'ar da ta gabata ne, Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya bayyana cewa sojojin ƙasar sun kaddamar da jerin har-haren jiragen sama kan mayakan yankin Tigray da ke arewacin ƙasar, inda suka lalata rokoki da wasu manyan bindigogin atilare. Al-Amin ya ce jami'ai a jihar ta Kassala sun kafa wani kwamiti wanda zai rika sa ido kan makitarar wayar haliyo da ke kan iyakar Sudan da Habasha, sannan ya ce hukumomin Sudan za su taimaka wajen tsugunar da farar hula masu ƙoƙarin tserewa daga tashin hankalin da ke faruwa a Habasha. yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke ci gaba da yin watsi da cewa an kada shi a zaben shugaban kasa, tare kuma da ci gaba da zargin cewa an tafka magudi a zaben. Ga dukan alamu har yanzu gwamnatinsa bata fara taimaka ma zababban shugaba Joe Biden ba game da matakin farko na karbar ragamar mulki. Aikin wata cibiyar gwamnati da ke Washington mai suna GSA a takaice shine ta amince da kasancewar Biden a matsayin zababban shugaban kasa, sannan ta kuma fara tsara yadda za a mika ragamar mulki wanda a hukumance kan faru ranar 20 ga watan Janairu. Aikin cibiyar ne ta samar da ofis ma tawagar karbar ragamar mulki ta Biden a duk sassan gwamnati da kuma taimaka wajen wasu ayyukan. Wani mai magana da yawun cibiyar ta GSA ya ce cibiyar ba za ta fara aikin mika ragamar mulki ba har sai an tabbatar da sahihancin nasarar Biden. To amma babu haske kan yaushe hakan zai faru, ganin cewa har yanzu ana ci gaba da kidaya kuru'un wasu sassa na kasar. A wasu jihohi kalilan ne kawai har yanzu ba a san wanda zai fi cin kuru'un ba tsakanin Trump da Biden, kuma manyan kafafen labarai sun ayyana Biden a zaman mai cin zaben. Shugaban kasar Ivory Coast Alassane Ouattara ya ci wa'adi na uku da kashi 94.27 cikin 100 na kuru'un da aka kada bisa ga sakamakon karshe da aka bayyana jiya Litini, bayan zaben da jam'iyyun yan adawa da dama suka kaurace suka kuma yi watsi da shi a matsayin marar halalci. Manyan yan adawa na fuskantar zarge-zarge tun bayan da suka yi watsi da zaben na ranar 31 ga watan Oktoba, tare kuma da kafa wata gwamnati kishiyar mai ci a matsayin martani. Zan so in jaddada cewa ganawa da ni abu ne mai sauki a yau din nan kamar yadda yake a jiya, saboda tattaunawa ta tsakani da Allah kuma mai ma'ana tare da yan adawa, a yayin da kuma za a mutunta kundin tsarin mulki, a cewar Ouattara a jawabinsa ga kasa baki daya. Ya mika goron gayyata ga tsohon shugaba Henry Konan Bedi saboda ganawa da shi cikin yan kwanaki masu zuwa. Bedi ya bi sahun yan adawa wajen kaurace ma zaben da kuma kafa wata gwamnati ta daban.
Labarun duniya kenan muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Halin yanzu sai rahotannin da muke dauke da su, inda za mu fara da zaben Amurka da ya kammala, inda yanzu haka ake samun ra'ayoyi daban-daban kan yanda zaben na ranar 3 ga watan Nuwamba ya gudana a kasar Amurka. Wakilin muryar Amurka Abuja Hassan Maina Kaina ya shirya mana rahoto kan dalilan da suka sa zaben na kasar Amurka ci gaba da daukar hankalin kasashen duniya.
Zaben na Amurka ya ji hankalin al'ummar duniya baki daya, al'amarin da ya sa ƙwararru ke nazarin dalilan da suka sabbaba hakan. Dr. Faruk Bibi Faruk, malamin siyasa ne a Jami'ar Abuja.
Na farko dai sai in ce babban dalili shi shugaba Trump da yanda ya mulkin sa a shekara hudu da suka wuce, yana da tsari wanda dole hankalin duniya ya raja a kan shi. Shugabancin da Amerika take wa duniya a Majalisar Dinkin Duniya, shugabancin da take wa kungiyoyin haɗa kan duniya, da kuma alal misali shugabancin da Amerika take wa duniya a kan canza yanayi, kula da yanayin duniya da yake nema ya zama ana samun matsaloli na yanda yanayin duniya, environmental politics. Wato Amerika da tana gaba akan shawo kan kasashen duniya cewa a dau wasu matakai yanda ba za a shiga matsala ba. Lokacin Trump ya watsar da duka wa'annan, ya ce shi Amerika ba ruwanta. Hasali ma dai ya tsaya akan shi duk abin da ba zai wa Amerika alheri ba a duniya, shi baya karaka mishi, baya tare da shi. Tsarin da yake tafiya da shi Trump ya zama a cikin Amerika ma shine ina jin wanda yafi kowa canza ma'aikata manya-manya. Alal misali shugaban ministansa na justice ya taba kura, ministan shari'a ya taba canza ministansa na kasashen harkar kasashen waje, ya canza national security advisor wanda babban makami ne da kowa yake rikewa ake tafiya tare shi kusan hudu yayi, ya canza press secretary kusan hudu, ya canza chief of staff wanda shi yake tafiyar da harkokin cikin gida gaba daya na cikin fada, ya canza hasu hudu. Saboda haka ya ja hankalin duniya akan yanda yake tafiya.
Kwararre a fannin kimiyyar siyasa Dr. Abubakar Umar Kari ya ce akwai dalilai mabambanta da suka sa wannan zaɓe na Amurka ke jan hankali.
Na farko dai salon mulkin shugaba Trump ta yadda yake sa Amerika fiye da duk wani abu a cikin manufofinsa da kuma kyamarsa ta baki ya sa yawancin makwabtansa ba sa son ya dawo. Su kansu kasashen Turai saboda fatali da ya ta yi da waɗansu yarjejeniyoyi da kuma sa'insa da ya ta samu da ƙungiyar duniya kamar su NATO kamar ƙungiyar tarayyar Turai. Akwai kuma waɗanda kawai shi umancin shugaba Trump yana burge su. Akwai dalilai da dama da suka sa shi wannan zaɓe ya ja hankalin al'ummar duniya.
Masana dai sun yi ittifaƙin cewar Amurka a matsayinta na jagorar demokradiyya a duniya, siyasarta abu ne da za a ɗauki shekaru na ci gaba da ji hankalin al'ummar duniyar. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To daga zaben Amurka sai na jamhuriyar Nijar, inda 'yan takara 42 suka nuna sha'awarsu na kasancewa masu neman mukamin shugaban kasar a ranar 27 ga watan Disamba, kuma suka kai takardunsu a ofishin ministan cikin gida da wa'adin yin hakan ya kawo ƙarshe a makon da ya gabata. Ƙungiyoyin kare haƙƙin demokradiyya jamhuriyar ta Nijar sun soma yin kira na ganin hukumomin kasar sun yi adalci wajen tantance takardun takarar, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoton na Tamar Abari daga birnin Damagaram.
Yayin da 'yan takara suka shirya takardun da ake bukata suka mika su ga ofishin ministan cikin gida, bayan ita kuma za ta mika su zuwa ga kotun tsarin mulki wadda za ta tantance wanda ya dace ya tsaya wannan takara. Hakan ne yasa kungiyoyin hararen hula suka yi kira daga kausar murya da abi dokoki yadda suke cikin tantance waɗannan takardu. Yahaya Badamasi shine jagoran kungiyar Alternative Expositio a nan da Magaran.
Kotun tsarin zabe dokoki ga baki daya ma na Niger kenan. Bayan yanzu an kammala amsar takarori, za a meka wannan takardu zuwa ga wannan kotu, ita ce za ta yi aikin tantance komi da komi. Amma kafin nan sai an yi abin da ake cewa enquête de moralité, shin a gani 'yan takara nan da suka ajiye suna cikin hayyacinsu mutane ne masu lahiya ko kuma suna da wata matsala ko kuma mutane ne da suke da wata halayya? Kullun kiran mu kamar da na hodiya harko baya hucewa illa a kowane mataki abu doka a yi adalci tsakankanin 'yan takara. Wannan shine zai kawo a yi zaɓe cikin lahiya, muddin wannan abin ba a yi adalci ba kenan ba lalle ba ne ma ya zamanto an yi shi zaɓuɓɓukan cikin adalci ko kuma cikin kwanciyar hankali. Su wa'annan wanda Allah ba wannan jagoranci na tahiyar da wannan ayyuka, muna kiransu da su leƙa Nijar, har su leƙa mutane ko su leƙa wani parti ko kuma su yi aiki da wata tirsasa da za a musu. Mutane ne rantsatsu, sun yi rantsuwa akan aikinsu. Kenan su yi tsoron Allah su yi adalci tsakankanin 'yan Nijar.
Su dai waɗannan takardu za a bi su ne cikin nutsuwa ba tare da kuskure ba, an ji shi.
Kenan ɗaya bayan ɗaya ne za a bi a gani wata takarda ka ajiye dabor, tunda akwai takardu na yin dosiye ɗin kundin kanshi an haɗi sun kai kusan 11. Kenan ɗaya bayan ɗaya ɗaya ne za a gani an mutum bai ajiye ba ɗaya daga ciki, kenan an yi disqualification bai cikin takara. An kuma mutum hallo bai cika ba wani sharaɗa kamar yadda na ba ku misali na magana shekaru ko na maganar kuɗi ko da sauransu, kenan bai kamata ba a bar shi takara. Kuma wanda ya cika kenan a bar shi koma ya take ciki. Wato wannan shine zai sa Niger ta yi zabe sahihi wanda kowa zai yi na'am, duniya ta yarda da shi, 'yan Niger su yarda da shi.
Shi ma dai daga nashi waje Ahmadu Dankwari na kungiyar horo hula ta MPCR kiraye ga kotun da ta yi aikinta kamar yadda ta saba cikin tsari da bin dokoki.
Su yi aiki da wannan abin cewa da enquête de moralité, kan mu je mu zabi mai halin bera, kan mu je mu zabi wanda abin ga yanayin mutuncin shi yana da gurbata, da wannan shi tunda jagorancin kasa babban jagoranci ne, babban nauyi ne. Kenan sai mutum mai hazaka, sai mutum mai hangen nesa, sai mutum wanda ya san mutuncin mutane shi ne kamata a ce sun zamanto takara na shugaban kasa. Haka ne muke kira ga wannan koti wanda Allah ya dora mata nauyi, kuma 'yan kasa sun sa ido suna kallo.
Tamar Abari, murya Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
To har yanzu dai muna janguriyar ta Niger, inda shugabannin jami'o'in kasar ke ci gaba da gudanar taron su na shekara zuwa shekara a birnin Agadez, wanda ke ba su damar tattaunawa kan ci gaba ko akasin haka da aka samu wajen bayar da ilimi a jami'o'i na janguriyar Niger. Taron na bana ta samu halartar shugabannin jami'o'in tarayyar Najeriya, wanda kuma ke mayar da hankali kan kalubalen da kasashen nahiyar Afirka ke fuskanta wajen samun makamashin wuta lantarki. Professor Ado Muhammad shine shugaban jami'ar Tawa, ya kuma yi mana ƙarin bayani akan haka.
Mun zo Agadez saboda taro da muke kowace shekara na shugabannin jami'o'in Niger. Mu da muke rike da wannan jami'o'i duk shekara muna gamuwa mu tantamna mu ga inda muka ci gaba da inda muka kasa, sai mu gyara. Kuma cikin taron na wanda muke muna kawo gudunmuwa ga ci gaban ƙasa, kuma muna diba fanni na hulɗanmu da wasu jami'o'i, saboda ka san ita jami'a ba ƙudundunewa a tsaya nan kai kaɗai sai abin da kake. Don haka muka gayyato abokan aikinmu na Najeriya suka zo. Wannan zai ba da dama mu kara ma juna kwarewa da gogewa a kan tahiya da jami'o'i, kuma mu ga hanyar da za mu bi mu bunƙasa hulɗa tsakankaninmu. Takin taro wannan na bana da ake yi a Agadez shine ƙalubalen makamashi a cikin ƙasashen ƙungiyar tattalin arziki ta Afirka na Yamma. Ina mahita su ne za a tantamnawa. Mun ɗauki take wanda ya shahi makamashi saboda ƙasashen Afirka har da ma Najeriya suna huskantar matsalar makamashi yadda kake tsammani. Baka ga ana ta yanke wuta ba ko ina, to sai an diba an gani yaya za a yi za mu mallaki makamashi yanda ba za a yanke mamu mu yanke wuta ya zanto shine abu na yau da gobe. In ba mu mallaki makamashi ba, ba mu iya ci gaba cikin harkar noma, ba mu iya ci gaba cikin harkar kiwo, ba mu iya ci gaba cikin harkar masana'antu iri-iri. Makamashin nan shine ke sa a bunƙasa tattalin arziki a ta yadda shi. Kaga ana iya samun shi ta hanyar rana, ana iya samun shi ta hanyar iska, ana iya samun shi ta hanyar ruwa, ana iya samun shi da man fetro. Man fetro tsada ke gare mu, kuma ƙasashen mu ga su da rana balle ma nan bakin Sahara kama gatanan kama banza. Amma ba a iba ta yi unhwani da ita don kyautata rayuwar jama'a. Kaga sai a bunƙasa noman albasa da zahin rana ake jawo shi, ba sai ka sai mai ba, ba sai ka sai wani abu ba. Ta wanga misali ne na baka.
Masu sauraron mu kar ku sha'afa, muna kawo muku waɗannan shirye-shirye na musamman ne daga nan birnin ƙwannin janguriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai kawo muna da shirin Kowa Ya Bar Gida.
Kowa ya bar gida, gida ya bar shi.
Ka wanda ba awa ka sace. Da rago da ranga ma kun yan zama. Kai wani goma. Mola wala ta, ta wala ko jami.
Kowa ya bar gida, ka gida ya bar shi. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsin ranar Talata. A cikin shirin Kowa Ya Bar Gida, Kai Gida Ya Bar Shi, wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu ƙasashe. A yau kuma muna tare da babban bako dan asalin ƙasar Ghana da ke nan ƙasar Amurka a jihar New York. Ga tattaunawar su da abokin aiki na Baba Yakubu Mukeri.
To menene bambancin tsakanin sayar da abinci a kasashe guda Afirka da kuma nan Amerika?
Allah sarki, ka gani bambanci tsakanin da ke tsakanin wa'annan abubuwa shine, in muka duba abincin Afirka, abincin Amerika, don abin da suke duka it portioned, mana ana
kayyadewa,
ana kayyadewa. Gobe ka zo kana da ka same shi, gobe kuma ka same shi hakanan, jibi ka same shi hakanan, bai tsakiya. Shi sa kowani guri duka da ake ci abinci duka ina da taste da ka zo ka samu wannan taste na kowane lokaci.
Wato ɗanɗanon da ka saba ji shi zaka ji
a kowane lokaci. Ba ka zo ba ka zo ka ci wai gishiri ya yawa ko ba tan kwaya yawa, ba ka san wannan, ba ka samu shi a wannan. Kuma abincin Americans kuma abincin wannan gari haka ba su da spices haka ba su ba san wani tankwa ba ko
wani ba su cika sa yaji
ba su da ya yaji da yawa ba ko ba ba su son shi kuma da zafi shi sa su sun fi son komai ne yayi dan sauki su ci domin alshin shi ka gane ya be iya zafi amma ya kai wani lokaci shi wagudi maluf na fira da shi shi da ce ma kuma bisa wagudi akwai wani abinci Africa fa da na gani ya kamata in bare try shi ce min ko da gaske na ce har gaske shi na kamo miyan karkara da naman kasa
wannan farfe su kenan
pepper soup na kamo pepper soup da naman kasa na ce try amma shi na ce da kanuwa na ka ta bari tankwaye yawa ta yi shi ma sai ce to ba ka gan da ya ci wannan abinci to wannan abinci mun sa kan menu mu kamar yanzu ga sai fara sadda wannan abinci daga wannan restaurant ka gani muka wannan na daya na biyu kuma lamulji shi kuma na introduce shi lamulji
wani simi
simi yes no domin nan mu gane muna cewa lamulji na Nigeria restaurant cewa simi shi wannan abu kuma wannan kwashe muka introduce wannan simi shi kuma zai duka dandana gaskiya shi yaso kuma shi ina sayar da shi summer time kafin sayarshin sama ice yayi sanyi ya sanyi turawan gaskiya malam
lokacin rani kenan
lokacin rani suna so kwarai lokacin winter kuma idan ana zafi ban samu ya block shi room temperature shin na sarwa gaskiya suna so domin mai da yawan su masu shan giya ne kuma duk mai shan giya kuma abubuwa haka nan sun fi so
abin sha mai dan yaji yaji haka
dan yaji yaji sun fi so shi sa na introduce African dish shi ma'ana abinci Africa ma abinci wannan garin mu da muka fito a Ghana ya Nigeria da ko ina muka fito na zo na kawo cikin international American system and da na kawo wannan ko gaskiya ko sun koso
to wannan aikin da kake yi kusan shekara sama da shekaru 20 kana wannan aiki me kake so kai dan gaba kana son ka ci gaba da wannan aikin ne ko dai a'a kana son ka bude wurin sai da abinci mallakan kanka ne ko menene mataki da kake so ka dauka daga
wannan aiki da nayi gaskiya dai kai wani lokaci shi na bari September 10th a lokacin September 11th na wurin wannan kasa aka zo aka America suka samu wannan problem
ko hari nan da aka taba kawo ma America September 11 shekarar 2001
yawa wurin nake aiki ina aiki daga World Financial Center shi sa anya na ne shi sa kuma don wa'annan duka suke zuwa ci abinci daga wurin mu 60-70% suna cikin wa'annan gidaje biyu da suka fari shi sa da wannan faro shi boss sai shi ne onan wannan ke da wannan wuri shi gan kamar a kan dai kamata yi ne ya kamata ya bar wannan aiki kuma tun wannan lokaci ne kuma gaskiya shi na bar wannan aiki nace a ba dan so in wannan aiki ba domin me aikin giya na da yawa cikin wannan abu ababa ka gane ana sanda giya gashi nan dai ko ina dai shi sa shi na bar nace a yanzu ba dan wannan aiki ba yanzu aikin da nake yi shi na bari yanzu ga aikin da nake yi ne na je na shiga cikin environmental business ma'ana shi
environmental business wato ayyuka ne da suka shafi muhalli da sauransu
yawa haruka da suka shafi muhalli kamar yau idan wani gida yau aka zo idan rusar da wannan gida mu za mu zo mu inspection cikin wannan gida ina da wannan certificate
ko za ku yi binciken gidan ku ga yadda yake kafin a rusa
yawa mu yi binciken wannan gida kafin a rusa idan muka yi binciken wannan gida sai mu duba wani cuta ke cikin wannan gida bi fa rusa domin idan aka rusa ai ba fidda wayannan cuta ba ya kawo matsala cikin gari shi sa ni na zo yin wannan inspection ina zo na duba binciken da nayi nayi ko na kare sai in report sai in zo in bari a zo a cire wannan cutan dake cikin wannan gidan idan aka cire wannan cuta yanzu ba cuta cikin gidan sannan a zo a rushe gidan ko kuma a zo a yi renovation wannan gida ka gane shi sa aikin da nake yi ke gayyo har yau
to malam lawalla ahmed mun gode da ka ba mu damar tattaunawa tare da kai a cikin shirin namu na kowa ya bar gida kai gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adli Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda
daga shirin Abdulaziz Adli Toro na kowa ya bar gida sai Sulaiman Muni Barma da zai kawo muna sharhin jaridun jamhuriyar Niger
zaben shugaban kasar Amurka na ranar 3 ga watan November 2020 na daga cikin labaran da suka fi daukar hankalin jaridan Niger a wannan mako jaridar Levanaman na cewa Joe Biden ya zama shugaban Amurka na 46 bayan da aka ayyana cewa ya doke abokin karawarsa wato shugaba mai barin gado Donald Trump. Jaridar ta ce tuni tsohon shugaban kasa Barack Obama ya taya Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris murnar samun wannan nasara. Jaridar Air Info na cewa shugaban kasar Niger Isu Muhammadu ya aike da sakon taya murna ga sabon zababban shugaban kasar Amurka Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris jim kadan bayan bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zabe. Jaridar ta ce shugaba Isuhu a sakonsa ya ci gaba da cewa ina muku fatan samun ci gaba a wannan sabon matsayi da kuka samu, kuma ina fatan dadaddiyar hulɗar da ke tsakanin kasashen nan namu biyu za ta karfafa. Jaridar Le Sahel ta ruwaito cewa uwar gidan shugaban kasar Niger Hashiya Aissata Isuhu ta jagoranci taron tattauna hanyoyin shigar da 'yan mata cikin al'amuran wakilci da shugabancin jama'a. Jaridar ta ce kimanin 'yan mata 100 da suka fito daga jihohi 8 na wannan kasa ne suka hallara a wannan taro, wanda a wannan karan ya mai da hankali wajen daukar matakan baiwa 'yan mata damar shiga harkokin zabubukan da ake shirin gudanarwa a karshen shekarar 2020 a wannan kasa, yayin da aka umarci iyaye a gida ko malamai a makarantu su rika la'akari da ra'ayoyin yara a zamantakewar yau da kullum. Murabe da jaridar Lanketer wace ta ruwaito cewa da alama dukkan wata fargaba da tsoro sun kau daga zukatan magoya bayan jam'iyyar Model Lumana, ganin yadda dubun dubatar 'ya'yan jam'iyyar ta 'yan adawa suka hallara a taron gangamin da reshen Yamai ya kira a filin kwallon kafar Star General Sani Kunce a ƙarshen mako da nufin jaddada goyon baya ga dan takararsu a zaben 27 ga watan Disamba, wato tsohon Prime Minister Ahmad Ahmadu. Jarida ta ce fitowar dimbin jama'a a wurin wannan taro wata alama ce da ke nunin gishiri ya fara kama kan kaza. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, da haka ne muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin Kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Haruna Mawan Bako ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin Kwanni. Masalamu.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Mahukuntan Tanzania suna murƙushe 'yan adawa bayan sun yi kira da a gudanar da sabon zaɓe da zanga-zanga don ƙalubalanta zaɓen shugaban ƙasa da aka yi ba daidai ba, wanda aka gudanar ranar 28 ga watan Oktoba. Tabbas an kame babban ɗan takarar shugaban ƙasar na adawa Tundu Lissu, sannan aka sake shi a cewar rahotannin manema labarai. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa muna matukar damuwa da rahotannin kurakuran zaɓe, kame mutane da ke da nasaba da siyasa, da kuma tashin hankalin yayin zaɓukan na Tanzania. Muna kira ga hukumomi da su magance damuwar rashin bin ƙa'ida, kuma a sake duba zarge-zargen amfani da ƙarfi kan fararen hula. Waɗannan kurakurai sun sanya shakku ga jajircewar Tanzania game da bin ɗabi'un demokradiyya, in ji mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Kel Brown. Yayin da hukumar zaɓe ta Tanzania ta bayyana shugaba John Magufuli a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar, Amurka na ci gaba da nuna matukar damuwa game da tasirin maguɗi, kame mutane da kuma tashin hankali akan sakamakon zaben. Amurka na ci gaba da kira ga dukkan ɓangarori da sasanta duk wani rikici. Ya kamata mahukuntan Tanzania su binciki zarge-zargen maguɗi da cin zarafi da jami'an tsaro suka yi, tare da tabbatar da cewa dukkan 'yan takarar za su iya magance rigingimin zaben cikin lumana. Kasar Amurka tana kira gwamnatin Tanzania ta mutunta 'yancin ɗan adam da kuma 'yancin kowa, gami da 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma haɗuwa da 'yancin yin taro cikin lumana, da kuma inganta 'yancin amfani da yanar gizo da samun damar samun bayanai na gaskiya. Amurka tare da haɗin gwiwar ƙawayenta za su yi la'akari da takunkumin biza kamar yadda ya dace, don hukunta waɗanda ke da hannu a take haƙƙin ɗan adam da yin katsalandan a zaɓe. Jama'ar Tanzania kamar mutanen ko'ina sun cancanci gudanar da mulki na gaskiya da rikon amana daidaito karkashin doka da kuma ikon aiwatar da yancinsu ba tare da tsoron hukunci ba, inji mataimakin kakaki Brown. Domin dangantakar Amurka da Tanzania ta bunƙasa, dole ne duk masu ruwa da tsaki a harkar siyasa su samu wakilci kuma su samu damar amfani da yancinsu na ɗan adam da kuma yancin da suke da shi. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.